إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من رانا لتنم wuri na 15 ga watan Ramadan hijira ma aki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 445 muna fatan ubangiji ta'ala ya mana jagoranci Allah ta'ala ya mana gamdakatar da samun karbuwar kyawawan ayyuka a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yahe mana zunubanmu Allah ya samu daga cikin bayinsa da yake yantawa a cikin wannan wata Ya Allah muna roƙonka dukkan alkhairin da kake baiwa bayinka nagari a cikin wannan wata Allah ka samu daga cikin su Babu shakka wannan sura da muke ciki suratul zumar jiya dai ina kyautata ta mun tsaya ne a aya ta 22 yau za mu tashi aya ta 23 a cikin wannan sura mai albarka Muna roƙon Ubangiji Ta'ala hukunce-hukuncen da ke ciki Allah Ta'ala ya fahimtar da mu kuma Allah ya sa mu yi aiki da su. Allah ya sa mu cikin wa'inda yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Suke sauraron magana su fahimce ta sannan su bi mafi kyau daga ciki su aikata. Mun ji dai Allah madaukakin sarki Ya ba mu labari musamman ayoyin da suka gabata ta 21 zuwa 22 Allah ya nuna mana ya daga cikin alamal ayoyi da Ubangiji tabaraka wa ta'ala da yayi wa dan adam a ban kasa da yake mata ya lura da girman Allah da yake saukar ruwa daga sama ruwan yake yawo a ban kasa wani a tono shi wani kuma yana nan a tare a wani bugire idan Allah ya saukar da ruwa yakan fitar da tsirai kuma tsuran yakan canzawa daga wani yanayi zuwa wani yanayi Allah dai faɗa haka sai ya ce ba kowa ke samun wa'azi da irin waɗannan abubuwan ba sai masu hankali Allah ya rada da cewa wa'inda Allah madaukakin sarki ya haskaka zuciyarsu da san musulunci kai waɗannan su ne suke kan hasken Ubangiji Allah ya ce azaba ta tabbata ga wa'inda zukatansu suka kekashe daga ambaton Allah domin sun kasance daga cikin bata kuma wanda yake mabayyanin bata Allah ya tsare da haka zamu ci gaba inda Allah ta'ala ta Allahu nazzala ahsana alhadisi
Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yashaa ومن يضلل الله فما له من هاد
وانا آية ترى كرنت الدمو وبنجد تبارك وتعالى كنشي ييب القرآن القرآن لتافي نيوان ديكي سفكك كدك الله لتافي نيوان دا الله مرة وكين سركي يسوك دشي مي البركة wanda yake warkar da cututtuka da zuciya har da ma cutar da ta shafi gangan jiki alqur'ani littafi ne wanda aka kwatanta shi da urwatullahi wusqa igiyar Allah bai kwari da ya zaro ta daga sama wanda duk ya ruku da ita za ta kai shi gidan aljanna. Baraka Allah da kanshi yana yabawa alqur'ani mai girma bayan ya saukar da shi. Allah yace Allahu nazzala asal hadisi kitaban. Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya saukar da wato magana mafi kyawu a cikin littafi. Mana littafi ne yazo da bayanai dalla dalla wanda babu wani kokonto a cikin su, kuma gaba da bayan shi ba abin da ya shafi shafa labarin shuni ko ƙarya. La yatihi al-batil min bayni yadayhi,
la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
Ubangiji ta'ala yace gaban shi da bayan shi bai zo da maganar ƙarya ba, saukakke ne daga Allah wanda yake mabuwayi kuma mai hikima. Da haka Allah yace shine nazzala asal hadisi kitaban, ya saukar da wato zance mafi kyawun zance shine littafin Allah alqur'ani mai girma wanda yake da mutashabihan masali, abubuwa masu kama da juna. Shine kamar abinda ake nufi da mutashabihan masali wanda kuma ake yawan maimaitawa. Kaga zaka diba akwai tarihin da yake maimaituwa da yawa a guri daban-daban, irin misali tarihin annabi Musa alaihi salam. Allah ya ambaci Musa alaihi salam a gurare da dama, ya ambaci annabi Hud alaihi salam a gurare da dama, ya ambaci annabi. Kaga akwai wadansu abubuwan da Allah madaukakin sarki yakan sanyawa a yi ta maimaita su a gurare daban-daban a cikin littafin alqur'ani mai girma. Haka kuma akwai hukunce-hukunce wanda su ma a wani gurin za a ga an maimaita su, an ƙara maimaitawa, an maimaitawa, shine ma'ana masani. Yasa ake kiran Fatiha da Asaba al-Masani, saboda ayoyi ne guda bakwai wanda ake yawan maimaita su a cikin sallah. Ba wata sallah da musulmi zai yi sai ya maimaita suratul Fatiha. Abinda ake maimaitawa a yi ta maimaita shine ake kira da masani. Mutashabihan kuma wanda yake da iri ɗaya, wata aya sai ka ta yi kama da irin wata. Misali in ka ɗauki wata surar sai ka ga irin nau'in yadda Allah ya tsara surar, tana ƙarewa ne da abubuwa iri ɗaya. Misali suratul Shams, wa shamsi wa duhaha wa kamari idha talaha
wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghsha.
Ya isa ka Allah, kaga akwai abubuwa iri daya kuma an yi ta maimaita su. Ha ha din aka zo kashin ayal sai a ce ha, wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha, ha ha, haka Allah ya jira ayal kowace karshen ta sai a kare da ha. Wata kuma sura sai ka tazo da abubuwa nara irin su suratul Furqan, tabaraka allazi nazzala furqan ala abdi liyakun lil alamina nadhira, sai ayi ta karewa da ra ra. Kaga abubuwa da suke mutashabihan kuma masani, kama da juna irin su daya, amma kuma an yi ta maimaita su. Allah madaukakin sarki bai war littafi a duniya da yake da irin wannan tsari da irin wannan hikima ba sai alqur'ani. Wani abin ayi ta maimaita shi iri daya, wani abin hukunci ne a nan a zo da shi a can a maimaita shi, a can a ƙara maimaitawa, a can a ƙara maimaitawa, duk wani hikima ce ta alqur'ani. Sannan wajen sauraron su kuma Allah ya ce taqashairu minhu juludul ladina yakshuru rabbahum, wanda suke jin tsoron ubangijin su idan suna sauraron alqur'ani sai ga hasika jikin su na tashi. Taqashairu juludul ladina, zaka ga fatar wadanda suke tsoron Allah idan ana karanta alqur'ani da kyakkyawan karatu za ga hal tsika jikinsu na tashi. Ka ji wani canji, ka rike shauri da jin wani abu a jikinka, Qur'ani kadai yake da wannan. Summa talinu quluduhum wa qulubuhum, sannan za ga a lokacin da mutum yake sauraron alqur'ani zuciyar shi ta samu yin sanyi. Dan ko ka shiga cikin wata damuwa, idza kunta fi hammin wa ghammin wa kurbatan, kana cikin damuwa da tashin hankali, to fa karawo kitabullah, dauki littafin Allah ka karanta, zaka sha mamaki. Daga wata sura kafin wata sura, daga wata aya kafin wata, sai ga yanjiki min alhammi, ya janye maka duk wannan damuwar. Kai ko sauraro kake sai ga zuciyarka tana samun nutsuwa. Abin da ya dama ka din kila ka zo wata aya zaka ji an jarrabi wani bawan Allah daga cikin bayin Allah da girtatu da irin abin da ya fanaka, sai ka ji kai alaka mai sauki ne ba. Shi yasa alqur'ani yake da wannan baiwar talil juluduhum, masu imani idan suna sauraron su sai ka ga gangan jikin su gaba daya su jikin su ya samu nutsuwa, wa qulubuhum, zuciyar ta samu nutsuwa. ila zikirillahi zuwa ga tunanin Allah da kuma ambaton Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Qur'ani shi kadai yake da wannan. Allah ta'ala yace sannan kuma wannan samun nutsuwa ta zuciya ga mai karatun Alqur'ani ko mai sauraro zalika hudallah, wannan wata shiriwa ce daga Allah. Yadi bihi man yasha, wanda Allah yake shiryar da wanda yaso. Ka san bakin mutum sai a hankali ko idan ka tafi wadansu kasashe musamman kamar kasashen Larabawa, idan limami na karatun Alqur'ani sai ga ana ta kuka, kuma wallahi da gaske suke ba wai wasa ne suke ba, saboda zuciyar ta su tana samun tamshi. Na farko sun san abinda Alqur'ani yake faɗi, na biyu suna tadabbari, na uku kuma la'alla zuciyar ta su bata kekashe ba, dan zuciya tana kekashewa tana samun tsatsa. In ta samu wannan tsatsa fa sai a hankali, to ina jin mu ko tsatsa ce ta yawa ba sani ba, sai ta karanta Alqur'ani sai ga mai hikimar ko aka inda barawan hula. Yawan saban Allah yana sa bushewar zuciya, kaje ana karanta Alqur'ani baka jin komi. Ya kamata a sabu bambanci ga mai sauraron Alqur'ani ya zama ba ɗaya ne ga mai sauraron wani magana wanda ba magana Allah ba, baya ɗaya da waƙe-waƙe, ba ɗaya yake ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya sabi Allah, sabon Allah ƙwara ɗaya in kai akwai wani baki tash sai ya je ya sabka akan zuciyarka ɗan ƙarami. Idan ka ƙara saba ma Allah da wani nau'in sabon Allah kuma ko irin wanda kai, hallon bakin ɗaya sai ya je ya ƙaru ya gamu da wancan, hallon wani ya zo ya gamu da wancan, wani ya zo ya gamu da wancan, har wannan bakin kana saban Allah in baka tuba ba sai ya lulluɓe zuciyarka. Zuciyarka ta samu tsatsa, sai ya ganin zuciyar ba ta taushi. Abin da ya kamata ya sa zuciyar ta karaya ba ta karaya, sai ga ko aka abin zai tada wani hankali kai ko aka. Amma wallahi wal zuciyar take da kyau idan ana karanta Alqur'ani, to zukatan suna samun taushi saboda wannan ambaton da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Sai ga suna ta kuka, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi an karanta mai Alqur'ani yayi kuka. Abdullahi ibn Mas'ud hafizul Alqur'ani ace ya haddace sura ɗaya bayan ɗaya 70 a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran surorin daga cikin sura 100 da nawa ne azrama 114 70 ya haddace su a bakin Annabi direct, sauran ya koya a bakin sahabbai. Shi yasa manzo Allah ya san ya yi karatun Alqur'ani, sai wata rana Annabi ya ce mishi karanta mini Alqur'ani, ya kai dan Mas'ud. Sai manzo Allah ya ce ya karanta mishi Alqur'ani, sai yake mamaki Annabi da kansa ya ce in karanta mishi Qur'ani ya ji. Sai ce ya zan karanta maka Alqur'ani ya Rasulullah, kai kuma kai aka saukawa da Alqur'ani. Sai manzon Allah sai ya ce mishi ni ina so in ji Alqur'ani na fitowa daga bakin wani bani ba. Abdullahi ibn Mas'ud da ban ya iya Alqur'ani, sai ko ya kama suratul Nisa ya fara rerawa daga farkon ta sai da kai aya 41 wanda Allah madaukakin sarki yake ta faka fa idza
ila min kulli ummatin min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida.
Wannan aya ce aya ta 141 ya kai wannan gurin, sai ji manzo Allah ya dafa kafadar shi ya ce hasbuka ya ibnu mas'ud, haka ya isa. Abdullahi ibn Mas'ud ya ce ko da waiwaya, sai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan shi ya cika da kwalla hawaye da zuba wannan da bin wannan, saboda tunanin abinda ayar ta yi magana akai cewa ya kace gani idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, ranar da zamu zo kowace al'umma da mai bada shaida akan ta. Wa ji'na bika ala haula'i shahida, kai kuma zamu zo da kai ka zama mutum mai bada shaida ga wannan al'umma. To na daga cikin abinda ke sanya zuciya ta yi taushi in an karanta Alqur'ani, sanin abinda Alqur'ani ke cewa. Shi yasa manzon Allah yayi kuka, yayi kuka a nan gurin saboda aya ta tunatar da shi wata rana ce ranar tashin alkiyama. To shi yasa idan ka je kana karanta Alqur'ani zuciyarka ba ta canzawa, to akwai matsala fa, akwai matsala. Na daga cikin abin da zai iya sawa kuma Alqur'anin yayi tasiri a cikin zuciyarka, ka rage karanta shi da alwala, ka rage karanta shi kuma dakin dakin, ba ka rage mishi zubar ƙwarya ba, ka rage karanta shi wato da yin tadabburi kana tunanin abin da ayoyin suke faɗa, sai ga abin yana tasiri a cikin zuciyarka, imani na ƙaruwa. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wannan littafin wato zukatan waɗanda suke masu tsoron Allah sukan yi taushi saboda jinsa. Sannan ka samu Alqur'ani yana sanya maka taushin zuciya. Allah ce zalika hudallah, wannan shiriwa ce ta Allah. Yahdi bihi man yasha, Allah yana shiryar da wanda yaso da Alqur'ani. Allah ka shiryar da mu da Alqur'ani. duk wanda alqur'ani bai shiryar da shi ba ba zai samu wani abin da zai zama shi shirya ba Allah yace wa man yudlillahu duk wanda Allah ta'ala ya fatar da shi fa malahu min had ba wani wanda yake shiryar da shi a duniya ya Allah ka shiryar da mu duk kuma wanda Allah ta'ala ya riga ya fatar da shi ba mai shiryar da shi wanda Allah ya shirye kun ba mai fatar da shi dan haka Allah ta'ala ka shiryar da mu shiryewa Allah ya tashi shiryewa ba mutum shi yake iya shiryar da kansa ba duk yanda kake so ka ganka akan daidai sai in Allah ya so in ba ka wasa ga kullun kana kokowa da zuciyarka dan abu kadan wanda bai ta kara ya karya ba ka san bai da kyau kuma ka san mai yin shi idan ya koma zuwa ga Allah ba zai tura da kyau ba amma sai ka kasa bari amma idan Allah ya so ka da shiryewa abin da yake mai wahala sai ka kai mai sauki ne a gare ka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa wato kowane mutum an halitta shi dan abin da aka yi shi din shi idan an yi ka daga cikin yan aljanna sai Allah ya sauka maka ayyuka zuwa aljanna sai ga shine abu mai sauki a gare ka idan an yi ka dan shiga wuta to duk abin da za a je wuta kuma kai shi yake da sauki a gare ka Allah ta'ala ka shirye da mu sai Allah ta'ala ya ce a man yattaqi bi wajhihi
afa man yattaqi bi wajhihi su'al adhabi yawmal qiyamah wa qila lil zalimina dhuqu ma kuntum taksibun
afa man yattaqi bi wajhihi su'al adhabi yawmal qiyamah yanzu mutumin da ranar tashin alkiyama ayyukan shi da masu muni a nan duniya sun sanya masa ran nan zai fuskanci wuta gadangadan a ranar tashin alkiyama zai fuskanci mummunan azaba Allah ya ce wakilan lizalimin ran nan ne Allah zai ce wa azzalimai sakamakon mummunan ayyukan da suka aikata zuku ma kuntum taksibun ku dandane abin da kuka aiwata a duniya dama ranar tashin alkiyama wa alaysa lil insani illa ma sa'a babu wani abu da mutum zai gani ko za a saka ya mada shi face abin da ya aikata ne wa anna sa'ahu sawfa yura kuma aikin da mutum ya aikata a duniya shine zai gani ba za ka aikata alkhairi ba kuma ka ga shari wannan Allah ta'ala baya haka ne idan ya haka yayi zalunci Allah baya zaluncin bayinsa to wallahi yadudu zulmal liban kun ba za ka aikata sharri ba kuma ka girba alheri yanda ka sanno ba haka da haka lahira take abinda ka shimka shi zaka girba idan kai gona ka shuka mata gero ba za ka girbi masara ba idan kai girba kai gona ka shuka mata riɗi idan lokacin girba yayi ba za ka girbi hatsi ba riɗi ne za ka girba to haka duniya take da lahira nan ne mazara nan ne gonan nan ne gurin shuka amma girbin yana nan a ranar tashin alkiyama to shi yasa Allah madaukakin sarki yace Allah zai ce waqila lil zalimin zuqu ma kuntum taksibun za a ce wa azzalimai yau ku dandana azaba sakamakon ayyukan da kuka aikata munana Allah ya tsare mu sai Allah ya ce
kadzabal ladina min qablihim fa atahumul adhabu min haythu la yash'urun
Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan al'umma ta manzon Allah cewa kadzabat alladina min qablihim waɗanda suka gabata wa'annan arna na yanzu wanda suka gaji kafiran wato suka gabata kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alqur'ani yake sauka musu ko kuma waɗanda a yanzu a karanta musu alqur'ani suka ƙaryata to ba su ne mutanen farko a wajen ƙaryata maganar Allah ba shi ne Allah ya ce kazzabal ladina min qablihim wanda suka gabata su masu aqida ta su ma an musu wa'azi sun ƙaryata amma sakamakon ƙaryata da me yazo fa atahumul azabu sai Allah ta'ala ya zo musu da azaba min haisu la yash'urun ta inda ba sa tsammani domin Allah yana kama bayin shi da azaba ne ta inda ba dan suke tsammanin azaba za ta zo ba kaga mutanen annabi shu'aibu alaihi salam a lokacin da Allah ya aika musu annabin Allah annabi shu'aibu yake musu galgadi da wa'azi akan miyagun ayyukan su na daga cikin miyagun ayyukan su yin ta'addanci a rika tare mutane ana amshe musu kaya su suka kirkiro irin wannan mummunan aikin a rika dirawa gidan mutane ana musu sace-sace sannan kuma ga su da irin zalunci a bangaren kasuwanci na tauye mudu sarwatar da dukiyar mutane ta bangaren awo idan an tashi awo sai a sanya babban ma'auni a lokacin za a aure abu a hannun talakawa idan an zo za a sai musu a sa karami annabin Allah shabi zai musu wazi amma ba su yarda ba Allah ta'ala ce zai musu azaba kuma annabin ya karanta da su cewa azabar Allah za ta suka ce ina ai babu wata azaba da Allah zai musu lokacin da Allah ya musu azaba hadari ne ya hado annabi ya musu isha cewa to idan muku yi imani da Allah ba wannan hadarin da Allah ta'ala ya hada shine karshen ku a rayuwa Allah zai muku ruwan wuta kaga ta sake haza ardu mumturuna wai wannan hadari ne wanda ya saba mana ruwa ba azaba bace Allah ya ce balu mustadatun bi ai ba hadarin da ke ruwa bane ba abinda wato suke gaggauta nema a yi musu ne na azaba shine Allah ta'ala ya kawo musu kuma Allah ya musu ruwan wuta aka kone shi in ka dauki mutanen annabi Hud alaihi salam lokacin da yake musu wa'azi yana ce Allah zai musu azaba zai azabtar da su da iska suka ce a ai man ashadu min naquwa duk duniya ba yake da karfi kamar mu har yayin sai mana wata iska da take da karfin za ta raurana mu suka ce Allah ba zai musu gobe ba wanda yake da karfi kamar su kaga Allah madaukakin sarki sai to ya huta musu yayin da ba su tsammani suna ganin iska dai dan tana da karfi ne za ta halaka mutane ko to babu wata iska da take da karfin da suke da shi balle ta girgiza su idan ka dauki abin da iska take girgizawa ya motsa sai wanda tafi karfin shi idan ba ta yanzu ga aita ce nan gurin kaga iska tana rauda reshin shi ko saboda karfin ta yafi karfin reshin tana motsa gindin to wannan suke la suke ta mana shaddu min naquwa waye bi karfin da zai aiko iska za ta girgiza mu kaga Allah da ya tashi aiko musu wata irin mahaukaci lubuga sai ta zama tuna da wani irin sunadari wanda Allah ce mata zuru min shay'in atat alayhi
ma yadaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karra
Allah yace iskal mata zuru min shay'in bata barin duk wani abin da atat alayhi ta buta kanshi illa ja'altumuhu sai ta maida abin karramim kaman toka kaga iskar duniya bata kori abin zama toka ko amma wannan iskar da aka aika musu su suna ganin masu karhi ne duk da karhin nasu idan iskar ta buta kawunan su sun kode kurmus kai ba ba haka ma Allah ya musu ba sai Allah ya aiko iska da take dauko mutum yana zaune a gurin majalisin zaman shi ko a fada kawai sai ga gidan shi yana yau a sama kafin a zo inda yake gidan shi gaba daya an gilgide shi an yi sama da shi ga su kuma waɗansu mutane ne wanda suke Allah ya hore musu jabu sakara bilwan sun iya gire-gire ginin dutsi da dutsi ce su amma dan Allah ya nuna musu karfin Allah ya fi karfin su za ka an dauki mutum da karfin sa an zo an yada shi kai ka ce wani kututturin dabino ne inji Allah madaukakin sarki yake cewa kai ka annahu azazu na kalin khawiya wanda suka san itacen dabino lokacin da dabino ya fadi sai ga reshen kan daban ko gindin daban to haka Allah madaukakin sarki ya ta musu shi yasa har kullum kar ka yi tsammanin Allah zai kama ka ta inda kake tsammani a Allah yana zowa da azaba ne sakamakon saban shi ta inda baka tsammani shine Allah ya ce waɗancan sun ƙaryata annabawan da aka aiko musu da wa'azin da suka musu amma ba atahum al'azabu min haythu la yash'urun sai Allah ya zo musu da azaba ta inda ba sa tsammani ka gani Allah ya ce fa za ka zo ba da abin suka dandani sakamakon ayyukan da suka yi mumuna Allah ya ce wa kada aqutu amru ha kusra karshen al'amarin su kuma shine tabewa da asara saboda ka ba abin da yake ga ainihin al'umma musamman al'ummar musulmi illa mai kauya zuwa ga umarnin Allah da kuma bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shike ba da zama lahiya shike ba da cin nasara shike sa a samu tsira a duniya kuma a samu gidan aljanna amma idan an ce saban Allah za a yi to Allah ya tunatar da mu ne kazabat ladina min qablihim wayanda suka gabace kuma dai sun karyata ne fatahum al'azabu min hasu la shurun sai Allah ya zama da azaba ta inda ba sa tsammani Allah ka rahamce mu Allah ka sauke mu da azaba akan mu sai Allah ya ce
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
وبنجي تعالى فأذاقهم الله الخزي الله سيد أنت نمس أذابا وتتكسكنتي الله يكسكنت دمتين لك تكين نوع من أذابا كسامك كسكنت على يوا katozarta wannan yana daga cikin nau'in da Allah ya madaukakin sarki yake sabkarwa ga wanda suka saba mishi shine fa zaqamullahu al-khizya Allah ya dandana musu kaskanci fil hayatid dunya a wannan rayuwar duniya ai ko talauci a gama ka da shi an gama ka da azaba musamman a zamanin yanzu wanda idan kai talaka ne maganar ka ba a saurare amma idan kana da dan abun hannunka to duk abin da ka faɗi gaskiya ne wanda ɗabi'a ce ta ɗan adam ba yanzu ba an ce akwai wani mutum yana da kuɗi kuma yana taimakon al'umma kuma aka zauna fada shi a zauna a yi ta hira daga cikin mazauna fada tashi hala akwai wanda wani shi ne uwa ɗaya ba ɗaya amma shi kawai kwanakin ne kaɗai bai da kuɗi to rayuwa irin ta mutanen ƙauye kun san manoma ne ko idan aka zo sai ake magana akan abin da ya shafi noma musamman da bazara to shi wannan ɗayan yayan alhaji zance da ya kwaso sai yake cewa ai shi irin shi da ya aje na bara duk gaba ɗaya babu shi saboda dan barya ya cinye ai kusan dan barya ko bera za ka je ku rabu da shi kawai dan alhaji ya bashi ne a gaban shi wasu suka karyata da magana ya za a ce bera ya cinye irin mutum to shi alhaji abin sai bata mishi ne ya ga to ya za a karyata wanshi dan ya faɗa abin da yake iya yiwa shikenan sai ba sai da suka mance wata ra'ada hira sai ce ka jama'a bera akwai banna gare shi aka ce kwarai ku alhaji yana da banna yace ai da na ajje ga talila da fantariya duk gaba ɗaya ya cinye su daga kotar har ruwan fantariya da ruwan gatar aka ce kwarai ku ayya aika yace kaje yan iska ko yaya da yace an cinye mishi gidi kun ce kai yaki ne kuma nace an cinye gatari da fantariya kuma kun ce an cinye to kaga dabi'a dan adam ce ya rika girmama wanda yake da shi ya kaskantar da wanda baya da shi to yana daga cikin abin da Allah yake jarraba bawan shi da shi na kaskanci a rayuwa a jarrabe ka da talauci Allah ka raba mu da talauci talauci ne game da rashin imani fa akwai matsala wala sai mai da ka wani dan karamin arna-arne saboda zaka ji duk mutanen duniya kowa yana baka haushi saboda mai basu baka ba shi kuma ba sa iya baka sai in wanda yake bai bada ba ya ce a baka shine Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da kaskanci to yana daga cikin azabar da Allah da rabu shine azabul khizi fil hayatid dunya aw la rayuwat tu dunya wala azabul akhirati duk yanda Allah zai jarabe ka da azaba ta rishin lahiya ko azabar kaskanci ko azabar talauci a wannan rayuwa ta duniya to mai sauki ce domin Allah ce wala azabul akhirati akbar azabar da Allah zai jarabi bawa da ita ranar tashin kiyama ita mafi girma daga azabar duniya Allah yace laukanu ya alamu amma inda mutane sun san da haka Allah ka samu daga cikin wanda suka sani sai Allah yace
wala qad darabna lin-nasi fi hadhal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun
ubangiji ta Allah ce wala qad darabna lin-nasi hakikan mun buga wa mutane wato fi hadhal qur'ani a cikin wannan littafi mai albarka alqur'ani kenan min kulli mathalin kowar irin misali babu irin misalin da Allah bai kawo ba a cikin alqur'ani mai girma kaga Allah da ya tashi mana misalin duniya duniya dai wannan da muke ciki dan ya nuna mana ba ta da wani muhimmanci ko kadan walakantacciya ce a sararriya ce kuma karka dauke ta daga mu dauke ta wani abu wanda yake mara tasiri sai mana misalin ta da gidan gizo gidan tattau Allah kisa annama hadimi Allah rama kawo ayar mana
annama hadihi alhayati dunya ma
ai haka da kai da baki garin ma nace gidan tattau to Allah rama na biyo ka bashi ala ayi hali idan ka diba cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala da ya tashi mana misali da duniya gaba ɗaya sai ɗauko ta ya nuna mana ya ce to idan kana so ka gane misalin rayuwar duniya da yadda ɗan adam yake ƙurmiyarta da ƙarfi kamar salar an ka bututta ka zabe ta kamar tattaure da yake yin nashi gida kaga idan ka kalli gidan tattau aka ce maka haka duniya take daga nan za ka yi bankwana da duniya gaba ɗaya kamar ta saki uku sakin da babu komai ya saboda shi wani irin gida ne wanda yake kusan ma ba shi da amfani shi ne mai gidan ya san yana da gida amma bai da wani amfani a gare shi kaga tattau in yayi gida a nan zai yi koyi ya kai kashe yayin shi ko amma da shi da ƴaƴan nashi gaba ɗaya a cikin gidan nashi idan iska ta zo gidan baya kare shi daga iska idan ɗari ya zo yana kare shi daga jin sanyi baya kare shi idan zafi ya zo yana ba shi kariya idan rana ta kwallo za ta kwalle shi idan ruwan sama ya zo zai jika shi idan amfanin gidan kaga kaman wani gida ne wanda yake bai da amfani to rayuwar duniya ga baki ɗaya ta ba ta da amfani in ba bautar Allah kake ba amfanin ta kawai kai kokari ka nemi lahira da ita da zaran baka nemi lahira ba to babu wani amfani a cikin rayuwar da kai a duniya ta zama to baka asara gaba ɗaya shi yasa Allah ce wa inna awhara biyuti in akwai wani gida mafi rauni lalataccen gida wanda bai amfani mai shi ba labaitul an ka buta laukanu ya alamu shi ne gidan tattau inda kun yi sani kaga wani Allah ya mana misali da mi misali da duniya to haka za ka samu gurare daban daban ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ɗauko abu sai ya ɗora mana misali don mu gane kuma ganewa za ta amfani mu shi ne Allah ta'ala yake cewa walaqad darabna lin-nasi fi hadhal qur'ani min kulli masal wallahi mun buga wa mutane misali a cikin wannan alqur'ani kowane irin misali ba dan komai muke misali ba inji Allah la'allahum yatazakkarun ko mutane in sun kalli wannan misalin to sai su wa'azantu yanzu Allah dai tashi ba misali akan masu bautar gumki da kuma yanda gumki bai iya amfana masa komai sai yake ba mu misalin irin gumakan da ake zuwa a shafe su da zuma idan aka shafe gumki da zuma kaga wannan zuma da take jikin shi bai iya shanta bai iya hada wani ya shata kai ko guda za zai zo ya shanye zuman shi guntun bai kwato zuba da gurin kudan sai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu duriba masalan
fastami'u la ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la
Allah yace ya ku mutane kaga nan gurin ba wai musulmi kada aka ba musulma dukkan mutanen duniya Allah ya kira yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba masalan ga wani misali na buga muku da shi nayi muku shi amma fastami'u lahu amma ku saurare shi kudi kaga misali yake Allah rama
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
سألنا يتي إن الذين تدعون من دون الله ونسيك بوتروان الله با الله با توانا أبي نسيك بوتوا بايا إيا حال التكومي لن يخلقوا ذبابا duk wani abin da kake bauta wanda ba Allah ba to ba zai iya yin halittar guda ba wala yatamu lahu koda duk abin bautar duniya sun taru guri guda wanda ake musu bauta a matsayin alloli su haɗu su yi halittar wanda take mai rai kamar halittar guda ba sai su ziba ko za su iya ba za su iya ba ba wanda ya san halitta abu mai rai sai Allah kuma ba wanda ya san halitta abin da mai rai zai ci sai Allah hatta abincin da dan adam zai ci ko dabba za ta ci har yau ba a samu ci gaban da aka yi kirkira shi a yi shi ba sai dai a dauko wannan na Allah dai a yi amfani da shi amma ta rashe gafa roba ko tana ciwa za a yi hatsi na roba ko masara ta roba duk wani abin da dan adam mai rai zai amfani da shi to ba wanda ya sai kirkira shi sai shi ubangijin da ya halicci mai rai Allah shi yayi mai rai kuma shi ya abincin shi kisa ce lan ya kalku zubaban ba sa iya halittar kuda ba wala itama ulahu ko da sun tarda halittar kuda kai ba wai su halitta kudan ba da za a ce a zo a shafe su da wani abu a jikin su kamar zuma da suke shafewa shi kudan ya zo ya nemi daukan wannan abin daga jikin shi abin bautar Allah yace baya sa iya kwato
wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu min
Allah yace wa in yaslubuhum zubabu shay'an idan ka tara duk wadansu allolin da ake dauka matsayin abin bauta wasu gumaka da ake dauka abin bauta a shafe su da abinci a shafe su da zuma a shafe su da turare to wa in yaslubuhum zubabu shay'an idan kuda ya je ya dan ciro wani abu daga jikin allolin nasu la yastanqidhuhu minhu ba sa iya kwatowa daga hannun kuda ko za su iya kwatowa kaga ashe bautar da ake wa gumci sai Allah ya ce mi daw fa zalibu
talibu wal matlub
raunin wanda ke nema da kuma wanda ake nema a gurin sa shi wanda yake neman wani halitta wanda ba Allah bai mishi wani abu kaga ya samu raunin hankali shi wanda ake nema a gurin shi da ban shi baya ma iya yin komai da ban yin shi akai sai Allah ta'ala ce me yasa mutane suke bautar wani Allah ma qadarullah haka qadari busu san girman Allah ba cancantar girman Allah amma kaga malam Bahaushe sai wata fasara ta shi daban sai ce ai ma qadarullah haka qadari kaddara ta riga fata wai fasara kenan a wannan ba fasara bace ba ma'ana busu san Allah ba busu kaddara Allah ba da girman Allah cancantar girman sa kisa suke siffanta wani abu a matsayin ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya garar da mu to shi yasa Allah ta'ala ya ce misalai da yawa Allah ya buga wa mutane a cikin Alkur'ani amma ba komai yasa yayi misalin ba la'allahum yatazakkarun la'alla in sun saurari wannan misalin sai su wa'azantu su koma zuwa ga bautar Allah shi kadai kar su bauta wurin Allah wanda ba Allah ba sai Allah ta'ala ce
Qur'anan arabiyyan ghayra dhi'i wa jalla la'allahum yattaqu
kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi ba Alkur'ani a baya yace Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban kaga yabo ne Allah wa Qur'ani anan anan ma sai ya kara yaba mishi yace Qur'anan arabiyyan Alkur'ani wanda aka saukar da shi da yaren larabci ba a yarda a karanta alkur'ani da wani yare ba na duniya sai da larabci shi yasa waɗanda suke rubuta littafi ko hadisi ko alkur'ani idan sun zo wajen inda ayar alkur'ani ake so su rubuta ta da yaren larabci amma tarjuma ko fassara sai a yi da wancan yaren amma a ɗauki nassin alkur'ani a rubuta shi da wani yare na shinuwanci ko na ingilishi ko na faranshi ko na hausa wannan malaman sunna sun ce bai dace ba misali ka zo ka rubuta alhamdu sai kai a ta boko kai l ta boko kai ash wannan haramun ne ko ba gane ba amma fassara sai ka fassara da yarenka shi yasa zaka an fassara kuma an yi rubutun to duk littafin da kaga an rubuta nassin alqur'ani ayatul qur'ani da wani yare wanda ba larabci ba kalan karanta shi domin karanta shi akwai kuskure malamai na musulunci sun ce haramun ne a rubuta alqur'ani da kanshi da wani yare wanda ba yaren larabci ba saboda Allah bai yarda haka ba qur'anin arabiyan littafi ne wanda Allah ya saukar da shi da yaren larabci ba a karanta shi da wani yare sai da larabci shi yasa kowa wajibi ne ya iya larabci dole ne mutum ya iya larabci ya kasan ko an binne ka cikin kabari ai mala'iku sun zo ba tambaye ai ba da Hausa ka za su tambaye ka ba ko ko da Hausa ka za ka tambaye ka kai sai ke ba Hausa yace su miki yaran Hausa hatta malaman galgajiya da suke me yake talakari ko ko menene idan mutum an binne sai ake ya Abdullahi ai ba da Hausa suke gaba ba yo limamin ka ba da yasan kai baka ji larabci ma larabci ya kyale ka ba da mala'ika ko bu gane ba idan aka binne mutum in namiji ne sai ga wani limami ya zo tsuguna yana ya Abdullahi idan sa alaka malakai ne kuma ya san lokacin da yake kuna sallah tare kai ma mulki ne baka iya larabci haka yake maka larabci to barantana malaika zai zo tambaye ka da Hausa ashe kawai wajibi ne mutum ya iya larabci saboda alqur'ani larabci ne da yaran larabci aka saukar da shi hatta zancen yan aljanna da su yi magana a gidan aljanna da yaran larabci ne kuma haka wajibi ne mutum ya rika san larabci kuma ya dage ya koyi larabci kalke sai baki iya larabci ba wallahi a garza iya larabci sai an iya larabci ake iya karanta alqur'ani daidai ba so mutum ya karanta alqur'ani da yaran garin su ana idna sirata kina idna siratal a gani saboda ba iya larabci ba wajibi ne iya larabci Allah ya ce qur'anin abin karantawa ne littafi ne wanda aka saukar da shi arabiyar da yaren larabci da harshen larabci kuma larabci wanda yake cikakken larabci na quraishanci yaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce garri zii wajin kuma wanda bashi da wani gurin karkata alqur'ani bai da inda ya kwana babu kwana cikin alqur'ani shi sa da an zo ana karanta shi sai ga yana tona asiri sai ga yana bayyana halayen mutane sai ga wani lokacin kamar da kai ake kuma da kai din ne ake saboda wanda ke magana kin wanda ya halice ka ne ya san halin da kake ciki an ce wata mata ta yi yaji shikenan ta dauki kaya ta tafi gida tana cikin tafiya tana wani guri ana wazi he ta tsaya take danji he ta ji kawai malami yana bayanin kamar abin da suke da mijin kamar abin da ta yi ta ce bari kuma wannan mai jaraba har ya sauki ya zo ya gaya wannan malamin ta take mijin ne ya gudu ya zo gaya malam ita kuma karambari ne ta yi yaji za ta gida ta kara wasu ne ta dan tsaya ta ji kawai sai ta malami yana bayani tak tak irin halin ne da abin da ta yi a gidan da abin da suka yi da mijin har ta wuto yajin shi ne malami yake wani ta ce ka wannan akwai jaraba kaga har ya zo ga wannan malamin bari in koma ne shi kuma malamin bai ba sa an yi ba karatu ne ka karatu kawai kan gabal shi sa in ana karatu sai kai kamar da kai aiki sai ka ji kamar da kai ake kuma da kai din ake saboda Allah madaukakin sarki shine ya halice mu ya san halayyar dan adam ya san abin da dan adam yake aiwatarwa shi yasa ya saukar da nassin alqur'ani da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala ya sa mu dace dan haka ubangiji subhanahu wataala yace ya saukar da alqur'anin da yaran lafci kun ba ya da karkata la'allahum mai yiwa su mutane idan an karanta musu alqur'anin yattaquna za su ji tsoron Allah ashe karatun alqur'ani da sauraron shi yana sa a samu tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda biyu su da suka yi rinjaye ga mutum ya samu shiga aljanna aka tambaye shi mene ne yake cikin da mutane aljanna yace abu biyu me yake cikin da mutane wuta kuma yace abu guda biyu abinda ke yawan shigar da mutane aljanna shine tsoron Allah to alqur'ani sauraron shi yana daga cikin abinda ke sa tsoron Allah abu na biyu shine kyakkyawar dabi'a alqur'ani yana gyara halayen mutane idan ana karantar da su abin da ke sa mutane wuta manzon Allah ya ce shine me harshen su da kuma gaban su idan mutum bai kiyaye ba Allah ta'ala ya kiyaye mana to shi yasa Allah ya ce idan ana karanta alqur'ani la'allahum yattaqun mai yiwa mutane za su ji tsoron Allah Allah ka samu daga cikin masu jin tsoron ka sai Allah ya daraba Allahu masalan
daraba Allahu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salama wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamu.
Idan Allah sai kawo misali da biyu musamman ga su a wancan zamanin, akan iya samun mutum da shi da wani su haɗu su sai bawa guda. Wannan bawan kowa zai rika bashi umarni yanda ya ga dama, saboda bawan su ne. To kaga ba ɗaya yake da wanda mutum ɗaya ne ya sayi bawan ba. Idan aka saye ka a matsayin baiwa, wanda suka saye ki da hajiya wance da hajiya wance, sai hajiya wance ta ce je ki kai mini nika, sai ɗaya ta ce je ki mini ce wanne wanne zaki, kaga babu hurriya ko babu nutsuwa. Idan wata ta ce yi mini wanki, wata ya ce yi mini shara, wanne zaki? Amma idan aka ce mutum ɗaya ne ya saye ki, ko da kina matsayin baiwa, kawai umarni ɗaya ne zai baki kuma ki bi, shikenan kin zauna lafiya. To shine Allah yake bada misalin irin hurriya, inci da mutum yake da shi idan ya bi Allah, da kuma irin mutum ya rasa incin shi in yawa yake yi ya bautawa wani Allah ba Allah ba. Daidai yake da bawan da mutum ɗaya ya saya da kuma bawan da mutum biyu suka saya. Shine misalin da Allah ya kawo a nan gurin, da Allahu masalan. Allah ya buga mana misali. Rajulan, kamar mutum da fihi shuraka, an yi tarayya a wajen sayen shi. Kila mutum biyu suka saye shi a matsayin bawa don ya musu aiki. Ko kuma mutum uku suka saye shi a matsayin bawa. Idan aka ce shuraka shine tarayya dai a sai abu. Wa rajulun sallama li rajul, da kuma mutumin da mutum ɗaya da kawai ya saye shi. An sallama shi ne ga mutum ɗaya, shi kaɗai zai bashi umarni. Wannan ko an sallama shi ga mutum da yawa za su bashi umarni kowanne. Sai Allah ya ce har yasta wani masala, yanzu wa'annan guda biyu wanda shi yana karkashin mutum ɗaya shi zai ce mai kaza shikenan, da wanda yake karkashin mutum biyu ko uku wannan ya ce yi mini kaza, wannan ya ce yi mini kaza, yasa kuma duk wanda bai yi ba zai kwashi hannun shi a za a bashi, za a mai dukan tsiya. Kaga ba sa zamanto ɗaya, shi ne Allah ya ce har yasta wani masala, za shi ya zama ɗaya. Wani misalin Allah ya kashe kai tsamanin kaman ba fa'ida a ciki, wallahi akwai fa'ida, za ka kwanta da hankalin ka ne. To sai Allah ya ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Wannan shine misalin mutumin da yake ya bauta ma Allah shi kadai, zai tashi gaban Allah yana da hurriya, yana da inci, da kuma wanda ya bautawa wani Allah ba Allah ba. Allah sai ya ce bal aksaruhum, sai dai mafi yawan mutane la alamu bu san wa'innan misalin ba, bu san abinda Allah yake nufi da irin wannan misalin ba. Allah ka samu daga cikin masu ganewa. Sai Allah ta'ala ce innaka mayyitun,
innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
Wannan aya kamar na ɗaya daga cikin magabata ce, tana daga cikin aya da ta tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu. In ba dan haka to da za a samu waɗansu za su yi manzo Allah bai mutu ba, ya kaura. Don kusan mutuwa tana daga cikin abin da take firkitar da mutum ya shiga wani yanayi ko? Idan aka maka irin wata mutuwar kwatsam, wallahi sai ga ka huta cikin hayyacinka. To mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba masiba da ta kai masibarta ga al'ummar musulmi na duniya, musamman ma sahabban manzon Allah. Da manzon Allah ya rasu, sun samu kansu cikin ɗimuwa da tashin hankali. Shi yasa ma wani da ya mutu ya bada labarin cewa mutane sun taru a masallacin Annabi, an yi zugun, sai da Umar kawai sai ya ɗauko mabarbara. Kun san mabarbara ko? Takobi wanda duk inda aka sara sai ya wuce. Ya ji ana jirgin jirgin manzo Allah ya rasu, sai ya zare takobin shi ya ce wallahi duk wanda ya ce manzo Allah ya ce na sare mai kai, ya za a ce Annabi ya rasu, saboda abin ya girgiza shi, ya samu ɗimuwa. Abin tashin hankali ya kai shi har inda bai iya mallaka zuciyar shi, yace wanda yace manzon Allah ya rasu ma zai sare mishi kai. Ai malam kowa ya tsit, an yi zugun kowa ya kalli wannan. Manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam bai ce su yi kuka ba, ka san mu yanzu ne sai ai ta wayo wayo ko? Ka alhamdulillah, mun gode Allah da ya kawo mana karanta Al-Qur'ani da Sunna. Da ba aka yi mutuwa malam, kukan nan sai an more sosai. Daga wani gari in za a je wani gari, ana ta yi ana hirawa ana gurma ana yi da mutane mata daga wata unguwa zuwa wata unguwa, amma da an kusa gidan kawai sai a fara kuka, a ce to wace za ta fara, a ce wanda kin yi iya kuka, kin yi murya, ke ki fara. Eh, wannan ta dauka ta yi ta yi ta yi ta dan sauke wacce ta dauka. Halau su ma wanda suke zaure sun sha gumba sun koshi, da sun ji wannan sun zo su ma su fara, haka ake ba. Annabi ya karanta da al'ummar musulmi cewa Allah yana wa mamaci azaba saboda kukan da masu ne suke yi mishi. Amma a zamanin jahiliya kuka wani abu ne, idan aka wa mutum kuka da yawa to abin alfahari ne. Shi yasa mutane waɗansu suke ajiye kuɗin da za a biya masu kuka su musu kuka. ce in na mutu a samu gwanayen kuka a basu wani kudin su yi min sosai ce ka a rasuwar ai an yi kuka jahiliya kenan to manzo Allah ya karanta da sahabbai ba magana kuka a mutuwa shi yasa suka yi shiru ba wanda yake iya fitowa ya ce annabin ya rasu sai sayyidina Abubakar shi kun baya nan yana wani gari can inda yana da wani bangaren matar shi da take can aka ji aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce Abubakar annabi fa ya rasu ya fito cikin ɗibu uwa da tashi hankali amma duk da haka bai fito cikin hayyacin shi ba shi saboda Allah ya sa sayyidina Abubakar hakuri da juriya lokacin da ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ina manzon Allah aka ce mishi yana ɗakin diyarka Aisha ya zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da na Aisha ta shimfide saboda annabi ya rasu ne a runguma a hannun nan na Aisha tace ya rasu tsakanin habata da kirjina sallallahu alaihi wasallam lokacin ta shimfide shi sai da Abubakar ya zo ya daga mayafi ya kalli fuskar manzon Allah ya sumbace shi yace dauta hayyan wa mayitan kai a tsarkake kake kana raye kuma cikin tsarki kake bayan ka mutu ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan shimfida ta rasuwa sai na Abubakar ya fito ga masallaci ya cika kowa labari ya kai mishi manzo Allah ya rasu amma an ce kala fada sai na Umar ya ce duk wanda ya fudi zai sare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance nan sai na Abubakar ya zo ya hau munbarin da bai taba hawa ba aka ga kawai ya dare a munbarin manzo Allah yayi ta karanto irin waɗannan ayat da fari ma yace duk wanda ya san yana bautawa Allah to Allah dai yana nan rayayye ne baya mutuwa amma wanda ya san Muhammad yake bautawa fa innal Muhammad qad mata annabi Muhammad da ya rasu ai wata magana sai wani ko idan sai da Umar ya alƙawarin sare wani abin zai sare Abubakar ai gaba ba da gabanta yaro ya ga amma ruban shi yace ashe ba ma da baban shi ya bai taba ganin ayi mari ba sai shi ake mari baba da ke mara dan sai ga amma ruban shi ashe ba ma da baban shi sai na Abubakar ne da kanshi ke magana waye sai daga hannu to daga cikin irin ayoyin da sai na Abubakar ya ta janyawa har shi sai na Umar jikin shi ya yi sanyi guwar shi ta kasa daukar shi takobin ma ya fara daga hannun shi akwai wannan ayat innaka mayitun wa innahum mayitun wa ma muhammadin illa rasulun karkalat min qablihi rusul afa in mita aw qutilan qalautun alaqa duk ya ta kai da wadannan ayoyin sai na Umar ya ce wallahi wadannan ayoyin innaka mayitun wa innahum mayitun sai na ji kaman ban taba jin an karanta su sai yanzu shi yasa duk har da dan adam ya shiga ana so a mishi wa'azi da alqur'ani inda mai imani sai ga shiga cikin taitayin shi diyane ne sai na Umar ya samu kanshi ba abin da ya samke shi sai mai sai alqur'ani amma wallahi wani in yayi hushi in ka gama shi da Allah kaman ka kara zuga shi saboda rashin imani da ka ce mai dan Allah sai ce ba yi dan Allah sai mi to kaga wani tare yake da shedan ko so ake duk lokacin da ka shiga wani hali in dai an ja maka alqur'ani ko hadisin manzon Allah to ya kamata jikinka ya sanyi kuma laka ka sakaraya ka ji ka kara sududa wannan shine alamar imani Allah ka samu daga cikin bayanka masu imani shine Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka mayitun lokacin da suke cewa manzon Allah zai mutu masu huta ya tarabbasu bihi rabbul manun zamu dan jira shi dan lokaci kadan nan in ya mutu ba an huta ba dan bai da magani dai shi duk ayyan shi maza su mutu ba mai gane shi bayan ta yanki Allah ya sauka da sutul kausar inna atainaka alkausar to shine Allah ta innaka mayitun kai lalle ka zaka mutu amma wa innahum suwa kansu makiyanka mayitun su ma mutuwa za su yi summa innakum yawmal qiyamati
summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun
ubangiji ta'ala ke cewa summa innakum yawmal qiyamati lalle ku sanin ya ku mushrikai ranar tashin alkiyama inda rabbikum a wajen ubangijinku subhanahu wataala taktasimuna za ku ci jayayya akwai jayayya tsakanin mushrikai da abin da suke ma shirka wanda suke bautar mala'iku su ce mun bauta muku a duniya sai a ma kanu iyara ya budu abu ba musu ka bautawa ba wanda yake bautar aljani kasa akwai masu bautar doguwa ko wani doguwa ce Allah shi ita yake wa hidima don ta kare shi yana ganin in ya mata hidima in ka taba shi ya tura maka ita da dare ta baka kashi dai ta yarda akwai masu bautar maciji musamman bakin maciji shi yasa da kayi nan wajen kayyuka sai ga idan an tambayi mutum magana in yana so a gaskata sai a ce ya rantse da baki saboda in bai da gaskiya ba zai rantse ba kaga wannan baki a gurin su Allah dai wai bakin maciji wasu kuma suna bautar ra'adu ne bai a rantse da ra'adu ba dan in bashi da gaskiya gani yake za ta faɗo mai saboda ita ce Allah shi wasu na bautar sharu wasu na bautar aljanu shi yasa tsakanin wanda yake bautar wurin Allah da abin da ya bauta wa ranar tashin alkiyama akwai husuma. Kace ka bauta mishi shi yace baka bauta mishi ba a gaban Allah subhanahu wataala. Kina Allah ta'ala yace bayan mutuwa summa innakum yawmal qiyama lalle ku mushrike ran tashin alkiyama inda rabbikum a wajen ubangijinku taktasimuna za ku yi tajayiya a tsakaninku har Allah madaukakin sarki yace arihe bakin su kada su yi wa Allah jayayya.
قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.
إذا الله Allah ce kuma mun azlamu ba wanda yafi zaluncin kansa duk duniya mimman kazaba ala Allah kaman mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dangana ma Allah mutum ne ya kirkiri wani abu yake bauta masa a matsayin abin bauta yake ganin Allah madaukakin sarki ma ya yarda bauta wannan abin wa kazaba bi sirikin ko kuma ba wanda yafi zaluncin kansa a duniya kaman wanda aka zo mishi da gaskiya amma ya kare ta gaskiyar shine Allah ya ce ba mafi zaluncin kai a duniya kaman wanda yake kirkiri ƙarya dangana ma Allah wa kazaba bi sirrin izjahu ko kuma ya kare ta gaskiyar da aka zo miki da yanzu ta alqur'ani yanzu sai Allah yace alaysa fi jahannama yanzu bai zamanto wutar jahannama a cikin ta da yake da masawan makoma ba lil kafir ga dukkan wanda suka kafirce ma Allah sai mu ce bala tabbas wutar jahannama nan ce makoma ga dukkan wanda ya kafirce ma Allah Allah ya tsare mu sai Allah yace
wallazi jaa bis sirqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun
Allah madaukakin sarki sai ya yabi mumunai yace wallazi jaa bis sirqin wannan wanda yazo da gaskiya wa zo da gaskiya shine mala'ika jibril wanda yazo daga wahayi daga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi da kuma wanda suka gaskanta shi wanda yazo da gaskiya shine mu'minai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani na sauka su suna gaskantawa ana karanta suna cewa gaskiya ne kuma suna aiwatarwa Allah ya ce ulaika humul muttaqun wadannan sune masu tsoron Allah Allah ka samu daga cikin su Allah sami koyi da su sai Allah ya ce
lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin
babu shakka duk wadanda suka ƙaryata alqur'ani suna daga cikin wadanda suka tabe amma wanda suka gaskanta magana da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita Allah ya ce humul muttaqun sune masu tsoron Allah amma lahum ma yasha'una 'inda rabbihim suna da abin da suke so a wajen ubangijinsu shine aljanna wallahi duk wanda ya san aljanna zai so aljanna Allah ka ba mu aljanna aljanna gidan hutawa to haka dukkan mu'mine masu tsoron Allah Allah ya ce alkawari ne tsakanin shi da su lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da duk abin da suke so a wajen ubangijinsu da ya tara da musu ranar lahira zalika lalle samun gidan aljanna jazaa'ul muhsinin wani sakamako ne wanda yayi alkawari shi Allah da kanshi ga dukkan wanda suke kyautata ayyukansu Allah ka samu daga cikin bayanka masu kyau ta aiki sai Allah ya ce
li yukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun
Allah zai ba su wannan aljannan ne a ranar tashin alkiyama li yukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu dan ya kankare musu miyagun ayyukan da suka aikata Allah madaukakin sarki yakan shigar da bawan shi aljanna ne sakamakon rahamarsa da jin kansa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani a cikin ku wanda aikin shi zai shiga da shi aljanna sai Allah ya riskar da shi da rahama sahabbai suka ce hada kai ya rasulullah yace walau ana ko da ni illa an ya tagammada ni Allah bi rahmati sai Allah ya dirme ni a cikin rahamarsa to Allah da rahamarsa da jin kansa zai kankare dukkan wasu laifukan da mu'mine suka aikata ya kuma saka musu da dukkan kyakkyawan ayyukan da suke yi ya ba su gidan aljanna shi yasa ce li yukaffira Allahu anhum Allah zai musu wannan tagwama shine da 19 ta arziki ya kankare musu aswa alladhi amilu mummunan ayyukan da suka aikata saboda babu wani mutum da baya aikata mummunan aiki a duniya eh dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan masu kuskure ne mafi alkhairin masu kuskure shine masu tuba Allah ka samu daga cikin bayanka masu tuba wa yajzihim ajrahum kuma Allah zai saka ya mu'minai ladan ayyukan da suka aikata bi asalin ladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka aikata abu ɗaya ne ka aikata amma Allah madaukakin sarki sai ya linka maka shi zuwa linki goma ila adafan kasira zuwa linkin balinki ya Allah muna roƙonka ka samu daga cikin waɗanda kake karɓar ayyukan su kyawawa Allah muna roƙonka ka linka mana ladan azumin mu da sallolin mu da sauran ibadun da muke gabatarwa a wannan lokaci mai albarka Allah ka samu daga cikin bayin da kake ƙantawa duk wanda yake da damuwa a cikin mu Allah yayi masa Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi. Allah ka taimaki kasar mu, ka kare kasar da sharrin masu sharri, ka zanna da kasar mu lafiya, ka sanya arziki da albarka da aminci a cikin wannan kasar ta mu. Allah ka taimaki yan uwan musulmi da suke cikin halin yaki a kasar Falastin da wanda suke cikin Sudan da sauran duniya gabaki daya. Allah muna roƙon ka taimaki musulunci da musulmi a ko'ina. Ina akwai tambaya sai a kawo su insha Allah. Kuma ina kyautar san darasinmu na tafsiri zai ci gaba daga yau, amma tare da wani wanda ko saba Mala Abubakar Lawal insha Allah.